بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وايغري قوم شاشدا قوات رمضان أولا شكرا هجرة تدبو أيادة تليه دودة أربعين دبقوي واندكما يازو ديدي كنند بير قوات أكو وتماريس شكرا تدبو بيد إشرين دشد ميلادية. Mun sake zama don ci gaba da karatu da muke a cikin littafin A'lamu Sunnati al-Mansura li i'tiqadi Ta'ifati Najiyati al-Mansura na Sheikh al-Allama al-Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali al-Hakami alayhi rahmatullah. Gabanin mu je zuwa ga tambaya ta 31, ina so idan ja hankalinmu dangane da halin da muke ciki a duniyar mu ta yau, musamman akan abin da zamu iya. Akwai abin da yafi karfinka, akwai abin da kuma zaka iya, to sai ka maida hankali akan abin da zaka iya, ka miƙa lamarinka zuwa ga Allah madaukakin sarki akan abin da ba zaka iya ba. Yanayin siyasa ta ƙasa da siyasa ta duniya tana ɗaukan wani salo wanda ba mu da wata mafita, mu a ƙaramin zango irin namu da ya wuce addu'a, saboda ba za ka iya canza komai ba, ka yi farar hula. To amma wani lokaci mu rauna na domin fi kusaci da Allah madaukakin sarki, don haka yana da kyau mu sanya daga cikin damoyinmu da bukatunmu da za mu dinga gaya wa Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala, domin wani lokaci wasu abubuwa sukan ɗauki hankalinmu. Idan mutum ya samu dama zai roƙi Allah, to sai ya maida hankali akan bukatunsa na ƙashin kansa, wanda kuma galibi suke komawa neman kuɗi da kuma neman warware damuwoyi na ƙashin kai. Alhalin addu'ar annabawa da manzanni galibi addu'o'i ne da suke komawa zuwa ga mu duka, bukatu ne irin na mu duka, bukatu ne na maslahar rayuwa da ta lahira, rayuwar duniya da ta lahira. To haka ya zama daga cikin damuwoyinmu damuwar abin da ya damu kowa, ba iya damuwar abin da ya dame mu ba. Siyasarmu ta ƙasar nan ita ma tana bukatar addu'a, saboda bukatunmu na yau da kullum ba ma samun biyan bukata. Bukatunmu na yau da kullum ba sa samuwa, kullum jiya yau. Idan inganta rayuwa ne, har yanzu kullum tsammani muke. Idan inganta tsaro ne, kullum tsammani muke. Babu wani abin da yake canzawa sai abin da yake ƙara ci gaba yake ta'azzara. Su kuma shugabanni galibinsu bukatun ƙashin kansu ne suka fi damuwa da shi idan sun samu madafan iko. To roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya bukatunmu a cikin zukatansu, ya sanya damuwarmu ta zama damuwarsu, ya kuma ba su ikon cimma abin da zai zama shi ne bukata a gare mu, ba bukata a kansu su kaɗai ba. Wannan yana da muhimmanci. Idan muka yi sa'a Allah ya ɗora hannayensu a kan daidai, ya ɗora tunaninsu a kan daidai, to duk abin da za su gyara namu ne, kamar yadda yanzu duk abin da suke ɓatawa a kanmu ne. Don haka mu ɗauki wannan a matsayin wata wazifa mai muhimmanci a wajenmu a cikin waɗannan kwanakin. Sannan kuma siyasar duniya, ita ma siyasar duniya ga ta nan tana rincabewa. Waɗannan abubuwan da suke faruwa kar mu riƙa ɗaukansu wai jifan da ya haye ka ya faɗa kan uban kowa, ko mu ɗauka cewa ai wata matsala ce ta wasu daban ba tamu ba, ko kuma mu dinga kallon abun a matsayin labari. Abin duk ya wuce yadda muke tsammani, kuma yadda za ka fahimci cewa wannan al'amarin ya shafe ka shi ne ta yadda ƙasashe ne da suke nesa da juna amma kuma suke rigima, to kuma kai ma kana tsakaninsu. Yanzu wannan rigimar da Yahudawa suka rungumo, da Turawan yamma suka rungumo, suka haddasa rigima a gabar ta tsakiya a ƙasashen Larabawa, rigima ce wacce ta shafe mu. Tun yanzu a kwanakin na akwai waɗanda sun shirya tafiya umra har sun yi bodin na hawa jirgi, amma dole suka koma gida, tafiyar ba za ta yiwu ba. Waɗanda suka samu dama suka wuce sun wuce, sai dai Allah ya ba su ikon dawowa. Waɗanda suke can suke da alaƙa da jiragen da ba sa motsi ba su san ranar dawowa ba. Kuma wannan fitinar ga ta nan ƙara ruruwa take yi, ba san ina za ta tsaya ba. To ko iya matsaloli na nesa ta jawo, me matsalolin nesa shi ne ko kana zaune lafiya a garinku a ce ba za ka iya motsawa ba, ko kana zaune lafiya a garinku a ce abubuwa na bukatun rayuwa na yau da kullum suna canza zane. Man fetur ana cewa ya fara canzawa. Rigimar abin nan ƙasar Rasha da Ukraine da ta ɗauki kusan shekara huɗu ana yinta, ta yi tasiri wajen tattalin arziki na duniya, kuma har yanzu ba a kwashe ɓarin da aka yi wanda rigimar nan ta sababa ba, kuma suna nan ba daina ba an ci gaba. Saboda su wannan rigimar ita ce abincinsu. Kar mu ɗauka cewa su suna tsoron faɗa, faɗan shi ne abincinsu, da haka so suke a yi. To idan wannan faɗan da aka fare shi yanzu aka tsire shi ya ci gaba, to mu ba mu san halin da za mu tsinci kanmu a nan gaba ba. To mu ɗauki wannan rigimar, wannan rincaɓewar siyasar duniya daga cikin abin da za mu sa shi a zukatanmu, mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana, ya yaye wa duniya, musamman duniyar musulunci. So mu yi ta addu'a cikin sujada a tsayuwarmu ta sallah, abin da muka samu kanmu bayan mun sha ruwa da sauran lokuta da muka sani masu muhimmanci ne mu ta roƙon Allah subhanahu wataala ya inganta mana rayuwarmu ta duniya da ta lahira ya kyautata siyasar mu ta ƙasa da ta duniya Allah ya mayar da makircin masu makirci kansu kai ya koma kan mashekiya Allah ya zaunar da mu lafiya a duk yadda muke ya zaunar da iyalanmu lafiya ya zaunar da dukiyoyinmu lafiya Allah ya tsare mana hanyoyinmu da dukkan wuraren bukatunmu ya yaye tsoro da firgici da dukkan abin da zai hana mu tsuwa da kwanciyar hankali ya tare mana abin da in ya same mu zai zama musiba a gare mu ya iya mana abin da ba za mu iya ba Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗanda yake ji daga gare su kuma yake karɓan bukatunsu za mu tashi tambayar 31 ma dalilu salati wa zakati menene dalilin sallah da zakka tunda bayan a musulunci bayan kalmar shahada guda biyu sai me sai tsayar da sallah sai ba da zakka sai azumin watan ramadan sai aikin hajji waɗannan su ne cika-cikan musulunci su ake cewa rukunan musulunci ko cika-cikan musulunci to shi yasa malam zai bi su bayan an gaba kalmar shahada kuma zai bi waɗannan sauran cika-cikai da suka rage guda hudu kowanne mu ji wato yadda musulunci ya bashi wannan matsayi qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa khallu sabilahu Allah ya ce fa in tabu idan suka tuba wa aqamu ssalata suka tsayi da sallah wa atu zakata suka bada zakka fa khallu sabilahu to ku fita sha'aninsu ma'ana idan sun tsayar da sallah sun bada zakka to babu yaki kar ku yake su ayar gaba ta ce fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan sun tuba sun bar kafirci wa aqamu ssalata suka tsayar da sallah wa atu zakata suka bada zakka fa ikhwanukum fid din to sun zama ƴan uwanku a addini shi yasa ayar da ta gabata da aka ce fa khallu sabilahum ma'ana ku fita harkar su kar ku yake su wannan aya sai ta fassara dalili shine fa ikhwanukum fid din domin sun zama ƴan uwanku a addini dalilin tsayar da sallah da bada zakka mafhumin sa yana nuna kenan duk wanda bai tsayar da sallah ba to baya cikin ku kenan duk wanda yake da halin zakka bai tsayar da zakka ba ko kuma ko bashi da halin zakkar amma yake musu yace ba wani zakka a musulunci to ba dan uwanku bane kuma idan ta kama ba za ku fita harkar sa ba za ku dauki mataki a kansa domin baya cikin ku wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu ssalata wa yutu zakata Allah yace ba umarce su ba illa liya'budullaha sai da su bauta wa Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake masa addini hunafa'a sannan kuma suna karkata zuwa gare shi wa yuqimu ssalata kuma su tsayar da sallah wa yutu zakata su bada zakka wannan da wannan aka umarce su su tsarkake niyoyinsu su tsayar da addini dai ga Allah su tsayar da sallah su bada zakka al-ayatu wa ghayruha ayoyin nan da waɗansu su suna nan da yawa waɗanda suke umarni da tsayar da sallah da kuma bada zakka tambaya 32 ma dalilu saumi menene dalilin azumi kuma amsa tace qala Allahu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum Allah yace ya ku wadanda suka yi imani kutiba alaykumus siyamu an wajabta azumi akan ku kama kutiba alal ladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka gabace ku wato kafin mu ma'ana azumi sai dai ka ce azumin da ake kafin mu ba lallai ya zama irin namu ba watan ramadan kuma watan gaba ɗayan sa kuma azumin ya zama daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana kuma idan rana ta fadi za a sha ruwa kuma za a ci gaba da cin abinci da shan ruwa har alfijir ya keto idan ya keto sai a sake kamewa to irin wannan azumin to shine na wannan al'ummar tamu amma sauran al'ummomi an wajabta musu azumi kowace kuma da irin yadda aka tsara mata abin da shine azumi don haka Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani an shar'anta ko an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka zo kafin ku wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku to ya azumce shi shahida bi ma'ana ya halarta ya sheda wata shedawan wato watan yazo ya tadda shi yana raye ba shahida da ma'anar ra'a ya gani da ido ba wanda wannan wanda cikin ku rayuwarsa ta sheda wannan wata to sai ya azumce shi wannan ya nuna cewa gaba ɗaya watan ake azumta kenan kuma shahida minkum ash-shahra to mun ash-shahru wata ne amma ba kullon wata ba ash-shahru wata ne na kwanaki ba wata na sama ba watan sama in karami ne shine al-hilalu in ya girma al-qamaru ko kuma gaba ɗayan sa sunan sa ne yanka al-qamaru amma yana jariri ana ce masa al-hilalu don a bambanta lokacin da yake karami da lokacin da ya girma amma da in an ce ash-shahru to ba watan sama bane ash-shahru watan kwanaki ne ash-shahru idan haka fa man shahida wanda ya rayuwarsa ta kawo shi ko wanda Allah madaukakin sarki ya masa baiwan numfashi ya halarci ash-shahr kwanakin wannan watan na Ramadan ash-shahr da aka ce wannan lamun ta ash-shahr lamul jinsi ce tana magana lamul ahad ce lamul ahad ce tana magana akan watan da aka yi magana akan sa a baya ai farkon ayat ce aka ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan wanda aka saukar da alqurani a cikin sa to an fadu wani wata ne to a cikin aya sai aka ce faman shahida minkum ash-shahra to wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku ita wannan lamun ta ash-shahr tana mayar da kai ne zuwa ga abin da aka ambata maka a baya yawa wata 12 ne amma ash-shahr wanne anan to lamun sai take gaya maka wanda aka ambata maka yanzu dazun nan a farkon aya shi ake nufi to duk wanda ya sheda wannan wata da rayuwarsa falyasumhu sai ya azumce shi falyasumhu umarni ne shi yasa malamai suka ce wannan ya nuna cewa azumin watan Ramadan wajibi ne saboda Allah ya yi umarni da azumtan wato wannan wata al-ayat da ayoyi makamanta wannan wa fi hadith al-arabi akhbirni ma farada Allah alayya min as-siyam fa qala shahru ramadan illa an tatawwa wa illa an tatawwa shay'an al-hadith wannan hadithin ya gabata a cikin hadithin Abdullah ibn Talha a labarin wani mutumin ƙauye wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suka ce ba sa jin ma abubuwan da yake faɗa to ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai shi abin da aka wajabta masa annabi alaihi salatu wassalam ya ce salloli biyar ya ce akwai wata sallah akai na banda su annabi alaihi salatu wassalam ya ce sai dai in za ka yi nafila ya ce sai me yace azumi yace azumin watan Ramadan yace akwai na azumi akai na bayan shi yace sai dai in za ka yi tadawwu'i sai yace sai me mun karanta wannan hadisin jiya ko shekaran jiya to sai annabi sallallahu alaihi wasallama akan azumi yace da shi shahru Ramadan azumi kuma watan Ramadan ne ya wajaba kanka illa an tatawwa shay'an sai dai in za ka yi nafilar wani abu kuma daga baya bayan Ramadan din wannan mutumin sai ya ce na rantsa da Allah ba zan iya karawa ba, kuma na ɗauka maka alkawari ba zan rage ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ahab, inda gaske yake hakan ɗin ma ya yi rabo. Tambaya ta 33, ma dalilul hajji, menene dalilin wajibcin aikin hajji, cewa aikin hajji wajibi ne. Qala Allah ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah madaukakin sarki ya ce, kuma ku cika hajji da umra domin Allah. Wannan aya malamai suna hujja da ita wajen wajibcin aikin hajji, har ma waɗanda suka ce umra ma wajibi ce. Sannan malaman fiqh suna hujja da ita wajen cewa aikin hajji da umra idan an fare su, to ba a katse su kamar yadda ake katse sallah, ba a fasa su kamar yadda ake fasa azumi, ba a karya su kamar yadda ake karya alwala. A aikin hajji da aikin umra, duk wanda ya shiga cikin su ya fare su, to ko sun ɓaci sai an ƙarasa, kuma ba lada. In sun ɓaci, ko sun ɓaci, aikin hajjin mutum ya lalace yana cikin aikin hajji, to sai ya ƙarasa shi. A ce yana filin Arafa, ya je ya jima'i, to aikin hajjinsa ya ɓaci, kuma duk abin da alhaji zai yi nan gaba na aikin hajji sai ya yi, kuma aikin hajjin bai yi ba. Umra ma haka ne, duk wanda ya riga ya fare ta sai ya aikata wani abin da zai ɓata masa umrar, to ta ɓaci kuma sai an gama ta. Baka taɓa jin wata ibada a addini mai wannan ba sai waɗannan guda biyu. Sufa gulu ne, da haka in mutum ya fara sai ya gama, kuma ko sun ɓaci. Shi ne wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah ya ce ku cika hajji da umra domin Allah. Wa qala ta'ala, Allah maɗaukaki kuma ya ce, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Walillahi ala nasi ay wa ala nasi hajjul baiti, wajibi ne akan mutane, nufin ɗakin Allah, ɗakin Ka'aba, man istata'a ilayhi sabila, ga dukkan wanda ya samu tafarki, ya samu ikon isa zuwa ga wannan ɗaki, lillahi, saboda Allah, ba don kasuwanci ba, saboda Allah. Allah maɗaukakin sarki ya wajabta aikin hajji kenan, ya wajabta aikin hajji ga wanda ya samu iko, iko na zuwa ga wannan ɗaki, saboda ba a aikin hajji sai a wajen wannan ɗaki. Shi yasa aka ce man istata'a ilayhi sabila, da ana yi a gida, to da shi ma sai ya zama kamar sallah, kawai kowa ma dole ya yi, sai ya zama kamar azumi, kowa ma dole ya yi. Amma shi aikin hajji sai an je wajen da ɗakin yake, shine ɗakin Ka'aba, to shi yasa sai aka ɗamfara shi da samun ikon zuwan. Samun ikon zuwan, malamai sun yi ta bayani a kai yadda yake, a ce guzuri, a ce amincin hanya, a ce amincin garin da za a je, a ce kaza, a ce kaza. Malamai sun tattauna dangane da me ake nufi da samun ikon. Ala ayyi halin dai, Allah ya wajabta ga wanda ya samu iko. Wa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama, annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi kuma yace, inna Allah ta'ala kataba alaikumul hajja, alhadith fi sahihain. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadithin Bukhari da Muslim, hadithin Abu Huraira, annabi yace, inna Allah qad farada alaikumul hajja fahujju. Lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta muku aikin hajji, fahujju, to ku yi aikin hajji. Ko kataba alaikumul hajja fahujju, ya wajabta muku aikin hajji, ku yi hajji. Domin kataba tana zuwa da ma'anar farada, mun karanta da zuwa aya kutiba alaikumus siyam ay furida. Allah ya wajabta muku aikin hajji, fa hujju, to ku yi hajji. ga wannan hadisin ne wani bawan Allah ya ce ya ma'aiki a fi kulli amin ya rasulullah ya ma'aikin Allah kowace shekara ce zamu yi aikin hajjin aka fallanta mana sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya sake cewa inna allaha farada alaikum alhajj fa hujju Allah ya farlanta muku aikin hajji ku yi aikin hajji mutumin nan sai ya sake wannan tambayar kowace shekara har akai karo uku karo na hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace law qultu na'am la wajabat da na ce eh da ya wajaba duk shekara wala masata'tum kuma da ba za ku iya ba daru ni ma taraktukum yace ku rika bari na iya abin da na gaya muku ku daina mun kwakwa kana ta tambaya kowace shekara na riga na faɗi magana a dauke ta da na faɗe ta amma kana zo sai ka ji kwakwaf to da na ce eh da ka ja muku kuma da ba za ku iya ba wa taqaddama hadithu jibril hadithin jibril kuma ya gabata wa hadithu bunyal islam wala khamsin da hadithin abdullahi dan umar bunyal islam wala khamsin wa ghayruha kathir da wasu hadisan daban nan hadithin jibril da yake nufi hadithin umar dan khattab da ya gabata ko da sayyidina umar yace wata rana muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum kawai ya bullo mana mai tsananin farin kaya mai tsananin bakin gashi kaza 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 har yace ya tambaye manzon sallama game da musulunci sai yace masa musulunci shine an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakata wa tasum ramadan wa tahujjal baita wannan shi malam yake nufi da hadisin jibril kuma ma a ko ina a karatu in kaji an ce maka hadisu jibril to wannan shine hadisu jibril shine hadisin jibril wanda shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama littafi yayi sun kucece akan wannan hadisin babban littafi mai amfani sosai to shine hadisu jibril da kuma hadisin bunyal islam ala khamsin shi kuma hadisin abdullahi dan umar ne bunyal islam ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan an gina musulunci da abubuwa guda biyar kalmar shahadan nan guda biyu a matsayin abu daya tsayar da sallah na biyu ba da zakka na uku aikin hajji na hudu azumin watan ramadana na biyar waɗannan su ake cewa cika-cikan musulunci sune rukunan musulunci idan an tambayi mutum rukunan musulunci waɗannan sune rukunan musulunci an ce cika-cikan musulunci su ne cika-cikan musulunci za mu ga wani lokacin ko a comedy ko da gaske ko ba da gaske ba wanda ake tambayar su rukunan musulunci sai su ta inda wani ya ce 30 wani ya ce 50 wani ya ce 19 wani ya ce kaza wani ya ce kaza wasu da gangan ne wasu kuma da gaske ne wasu da gaske ne Allahul musta'an tambaya ta 34 ما حكم من جحد واحدا منها او اقر به واستكبر عنه menene hukuncin wanda ya ƙaryata ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar din ko ya ƙaryata kalmar shahada da aka fara da ita ko ya ƙaryata sallah ko ya ƙaryata zakka ko ya ƙaryata azumi ko ya ƙaryata hajji wastakbara anhu aw aqarra bihi ko kuma yayi ikrari ya gaskata sallah ya gaskata ainihin wato azumi ya gaskata zakka ya gaskata haji amma wastakbara anhu amma girman kai ya dauke shi ce ba zai ba me hukuncin wanda yace ƙarya ne babu ba wani sallah ƙarya ne ba wani azumi ƙarya ne ba wani kaza ba kuma giya ya sha ba kwaya ya sha ba ko kuma ya yadda akwai sallar amma yace ba zai yin ba yace ba zai ya yadda akwai azumi yace ba zai yin ba kabarinka daban nawa daban to me hukuncin sa amsa kun ga malam yayi ta a gajeren layi yace yuqtalu kufran kashe shi za a yi kuma kafiri ne da yace yuqtalu za a kashe da yace kufran ma'ana a matsayin kafiri ai hukuncin kisa a musulunci iri biyu ne akwai alqatlu kufran akwai alqatlu amdan afwan alqatlu haddan akwai kashewa kufran a matsayin an kashe shi yana kafiri, akwai kuma kashewa haddan an kashe shi shi musulmi ne amma haddi a kamar. To shi yasa wani lokaci zaka ji malamai sun ce yuqtalu kufran, ma'ana duk laifin da kaji an ce wa mai shi hukuncinsa kisa kufran, to ridda yayi. Amma in kaji an ce yuqtalu haddan, to hukuncinsa ne kisa, amma yana nan musulmi ne, kisan ne haddi, amma yana nan musulmi. Don haka wanda aka kashe shi kufran, idan an kashe shi ba za a yi masa wanka ba, ba za a yi masa lufafa ba, ba za a yi masa sallah ba, ba za a kai shi makabatar musulmai ba, sai dai a danka shi a hannun arna su je su karata kayansu ne. Shi ne wanda aka kashe shi kufran. Amma da aka ce yuqtalu haddan, za a kashe shi haddi, to shi kuma idan mun kashe shi, to kuma za a mar wanka, za a mar likafani, za a mashi sallah, kuma za a kai shi makabartar musulmai a binne shi. Kisa bai fidda shi daga musulunci ba, laifin da ya bai fidda shi daga musulunci ba, haka kisa bai sa mun watsar da shi ba, za mu sallace shi mu je mu binne. To shi wannan wanda ya ƙaryata sallah ko ya ƙaryata zakka ko azumi ko kuma ya yarda amma ya ce ba zai yi ba da girman kai, ya yi ridda. Yuqtalu kufran, za a kashe shi kafiri. Ka ghairihi minal mukadzibina wal mustakbirina, ɗaya yake da arnan masu ƙaryatawa da masu girman kai waɗanda Alƙur'ani ya ta ba mu labari waɗanda suka yi ta cin zarafin annabawa suna cutar da su, to ɗaya yake da su. Misali Iblis, misalin Iblis yake. Iblis babban arna kenan na farko, lamba ɗaya. Wa fir'auna, da fir'auna ka haɗa da su Hamana da Karuna da duk wani shaitani, duk irinsu ɗaya, ba su da bambanci, duk irinsu ɗaya. Don haka za a kashe shi kufran. Amma ba an gwarku ba kashewa, kar kuna zaune an ce wani ya sallah ya ce ba zai yin ba, ka ce ai an yi a masallaci hukuncin ka kisa, ka tashi kawai ka ɗauki makami, ka ce ba kashewa, ba ku kashe shi a anguwarku ba, ba ku kashe shi a garinku ba, nan ku kashe shi. Za a kashe shi, ana magana da shugabanni ne, su ne hakkin ɗaukan hukunci yake hannunsu, su ne masu ɗaukan hukunci ba ku ba. Ko idan abu ya faru sai ku je sai ku kai kuka, sai a je a gaya wa Hizba, Hizba ta je ta ita kuma ta bi wajen Attorney General, daga nan a je a kai wa alkali, shi kuma alkali ya bibiyi abin, a kawo shaidu, a yi waye, a bi hanyoyin da duk ake bi kafin a yi hukunci, sai a zartar da hukunci. Manyan hukunci, to sannan kuma sai a miƙa al'amari zuwa ga gwamnati, ita kuma ita ce mai zartaswa. Shikenan, wannan su ne matakan da ake bi wajen yin hukunci, ba a kan benci ake yi ko a tebur mai rake ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani, Allah ya fahimtar da mu ilimi mai amfani, ya amfanar da mu abin da ya ilmantar da mu, abin da muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa, abin da na kuskure Allah ka gafarta mani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.